الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان تأشي أتكلم كتاب الطهارة باب الديو باب دور النائم إذا قام إلى الصلاة وعن باب الديو مجانا أكن الأولان mutumin da ya tashi daga bacci idan zai yi sallah حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده.
Wannan hadisin Abu Ishaq daga Yahya daga Malik daga Abi Sinan daga A'raj daga Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 40 Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya farka daga bacci to ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun cikin abin alwulansa domin ɗayan ku bai san a ina hannunsa ta kwana ba. A nan wurin watan malamai sun yi maganganu da yawa cikin wannan hadisi. Ibnu Habib ya tafi akan cewa watan ana cewa a wanke hannu ne saboda watan mutum zai yi cikin bacci zai saka hannunsa al'auransa kila da ragowar datti zai taɓa najasa ko wani abu, to saboda wannan najasan da zai yi ya taɓa to shi yasa aka ce ya wanke hannunsa. Wasu suka ce a'a, wanda yake shi ne kauli mafi ƙarfi, ba magana ne na najasan da zai yiwu a taɓa ya sa aka ce a wanke hannu ba, magana ne na mutum domin inda dan najasa ne da zai yiwu hannunsa ya taɓa aka ce ya wanke, to da tufafin shi ma sai a ce ya wanke, dan babu shakka tufafin shi ma ya taɓa inda hannunsa ya taɓa, ko ba haka ba, to da tufafinsa min babu aula a ce in ya tashi ne a lula ya wanke tufafinsa kafin ya yi alula, tun da duka kowanne ya tafi najasa babu kyau. To suka ce a dalili shi ne tsafta, wata mutum yana bacci guda bai taɓa al'auransa ba, ya kankare nan ya shafa gashi da farcen shi ya susa nan ya susa nan jikin shi duk ya ɗauki datti, to kuma ka zo kawai ka zo alula ka saka hannu a cikin ruwa kuma wannan ruwan a kai baki da sauransu, to malamai suka ce dalili ne na tsaftace, wato addinin musulunci kamar yadda muka sani yana umurni da tsafta har ya kai wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne rabin addini gaba daya. To mafi yawan malamai da suka tafi akan cewa wannan an yi umurni da shi ne saboda tabbatar da tsafta a cikin addini. Wannan wanke hannun an yi sabani, wasu suna ganin cewa shin sashi ne na alula ko ba sashi ne na alula ba, wata ibada ce daga cikin sashin alula wannan a wanke hannu kafin a fara wanke hannun cikin alula ko ko a'a. To da yawa da suka tafi akan cewa a'a wannan baya cikin alula, amma shar'i ne na alula, in an so alula in an tashi daga bacci to ko ba ma tashi daga bacci ba, hadisi da ya ce idan sai kafa abinku min naumihi, to amma akwai abin da yake ce mai kiyasi kamar yadda muka sani, to shi kenan za a yi kiyasin istiqazi daga nau da dukkan ayyukan da zai haifar da tabe-tabe, ka je kana kasuwa ka taɓa kuɗi ka gaisa da wannan ka taɓa wannan ka sa hannunka a nan, to ba tsafta ba ne mutum ya zo zai alula kawai ya saka hannu a cikin ƙwaryan alulansa, misali in a cikin gwangwari ne ko ƙwarya wanda ake saka hannu, misali ya saka hannu kawai ya kama alula, ya kamata ya tsaftace hannun tukuna. Kafin mu addinin musulunci su misali Turawa yanzu ne suke wai magana mutum ya riƙa wanke hannu sau ɗaya a rana da sauransu, mu addini dama ya riga ya shar'anta mana wannan tun da duku-duku tun da tun wayewar gari, wato wanke hannu sashi ne cikin ibadar mu saboda irin cutar da hannun mutum zai iya ɗauka, to saboda haka ba dole wai sun tashi daga wacce ba, a kodi yaushe mutum zai alula matuƙan hannun shi ya yi taɓe-taɓe to ya kamata ya zama ya wanke wannan hannun. Kamar yadda na ce an yi saɓani, wasu na ganin sashi ne cikin alula, wasu na ganin a'a ba sashi ne cikin alula ba, amma har da ba sashi ne cikin alula ba a mazhaban malikiya wannan wanke hannun da ake kafin a saka a cikin abin alula din, to inda mutum bayan ya fara alula zai yi hadaf misali bayan fara alula sai rihi ya kama shi to zai sake alula to anan a mazhabin malikiya kauli mafi shahara wanda ibnu qasim ya rawaita daga imam malik shine wannan wanke hannun ba sai ya kare ni shi saboda wanke hannun ibada ce mahdha wato malamai suna bambanta wasu abubuwa kakan ce akwai abu wanda yake ibada ne mahab akwai abu wanda yake a ibada ne dan wani abu wato misali yanzu ce mama kage ce mama ibada ne dan yin sa ba ibada ne ke zaman kanshi kace kawai ina jin kawai shikenan ina zaune ina jin jini kawai abinda shikenan sai ka tashi dan kana neman lada kawai kai ce mama ba zai yi ba kamar karatun Qur'ani kamar alula misali zakai alula haka nan ko ba dan mai sallah ba a garin musu kuma suna ganin dole sai dan za a ibada za a amma mutum zai alula shikenan dan ya zama yana da sarki amma ce mama ba za ka yi ce mama sai in dan za ka yi sallah ko shi yasa sharadin jama'a yi ta bitawali kana idan da ce maman kai sallan ba wani abu ne wanda ake daukar lokaci ba domin in ka lura ma ta yi mama a zahirinta ba ta dace da hakikanin tsaftace jiki din ba sabanin alula dan haka Imam Malik a kaulin da aka baita daga Ibn Qasim yake ganin cewa idan koda mutum zai manta wannan alula misali bayan ya fara yana wanke fuska ko wanke hannu hada sai kama shi to dole sai ya kara kuma wannan wanke hannun saboda shi ma ibada ne mai zaman kansa wallahu a'lam falyaksil yadahu qabla an yadkhilaha fi wudu'ihi mata an ce wudu'u shine abin alula wudu'u kuma shine alulan shi kansa fa inna ahdakum la yadri ayna batat yaduhu domin lallai ɗayan ku bai san cewa ina ne hannunsa ta kwana ba wa haddathani an malik an zaid ibn aslam anna umar ibn al-khattab qala idha nama ahdukum muttaji'an falyatawadda arwaita daga imam malik daga zaid ibn aslam a sayyidina umar ibn al-khattab ya ce idza nama ahadukum mutaji'an idan ɗayan ku yayi bacci a kwance to yayi alula anan wurin malamai suna da aqwal da dama a cikin mun sani abubuwan da suke warware alula wanda ana karanta su tun daga littafin farko ahdathun ni wa asbabu ahdathi watan ko dai mutum ya zama abinda zai warware alula zama shi kanshi akan kanshi hadafi wanda ake cewa makari ko ya zama a sababin yuyuwan faruwan hadafi hadaf shine abinda yake fita daga ɗayan maharajai ko wurin fitsari ko wurin bayan gida sababin hadafi shine abinda mai yuyuwa ka iya haifar da faruwan wannan abin da ke fita daga ɗayan maharajan ne sune su kuma abu biyu ko a bacci ko mulamasa misali arraba kai ga sha'awa sumbata ko shafan mace ko makamantan wannan domin ko da yake shi kanshi ba hadafi bane to amma zai iya kaiwa zuwa ga hadafi to haka shi ma bacci akan kansa ba shi ne hadafin ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi da baccinsa da farkensa ba su da bambanci domin abinda ake kira baccin koda shi yake yi yana sanin duk abin da ke faruwa kamar yadda yake sani yana farke idan ba za a ce kamar yadda wanda ke farke ke sani kamar yadda shi yake sani sallallahu alaihi wasallama yana farke to idan har haka ne shi yasa zamu ga hadisin sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma wanda randa ya so ya koyi ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi je dakin sayyidatuna Maimuna mugwansa kenan yar uwar mahaifiyarsa iyalin manzon Allah ummul mu'minina ya je ya zauna yayi bacci cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi ko ya tashi ya ga sayyidina Rasulullahi na sallah ya tashi bi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsaya a barayin hagun sayyidina Rasulullahi ya sa hannun shi ya dawo da shi da ko wanda suka yi sallah bayan sun idan ya ce zai ci sayyidina Rasulullahi ya kwanta har ana jin watan irin alaman bacci yayi nauyi na mutum daga gare shi sallallahu alaihi wasallama amma kuma bayan duk da wannan sallallahu alaihi wasallama da aka kira sallar asuba ya tashi yaje yayi sallar asuba haka nan ba tare da ya jaddada Allah
to
kaga wannan duk da namu kwaji an kunci da irin wannan ba domin shi da baccin sa sallallahu alaihi wasallama da farkan sa sallallahu alaihi wasallama duka ba bambanci ba zai sa a ce ba a sani ba to dalilin haka dalilin sanin cewa bacci akan kansa ba hadaf bane sababi ne na hadaf to malamai sun yi safari ya kai wurin akwal takwas akan hukuncin bacci game da warware Allah malaman shi'a aitrabe nan watan imamiyya musamman gaba ɗayan su suka tabi akan cewa kwata kwata bacci baya warware Allah ko ma wani bacci baya warware Allah dan mutun yayi bacci ba hujja bane ya tashi kawai zai annan sa suna da hujjoji irin nasu da dai hujjoji ne marjuhai abin watan abu ne wanda yake alba abin rinjayarwa wani kauli na Imam Shafi'i da kuma abin da ya shahara daga Imam Hassan al-Basri ya tafi akan cewa duk bacci ma amatan yana warware Allah ko ma a yaya akan shi wani kauli kuma aka rawaita daga Imam Shafi'i cewa a'a baccin da aka yi a zaune kadai baya warware Allah amma duk baccin da aka yi ba a zauna ba yana warware Allah dalilin sa kuwa hadisin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Dawud wanda aka rawaita ingantacce kana ashabu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana muna hatta yusma'a ghadibuhu thumma yusalluna wala yatawadda'una wato sai suka zo masallaci musamman lokacin sallar isha suka yi bacci suna zauna har aji abinda ake kira inna wani da naka min shari ko amma kuma sayyidina rasulullahi sai ya fito sai kuma ai sallah ba tare da an jaddada saboda suna zaune ne suke to Imam Shafi'i ya dogara da wannan hadisi yace a to baccin da aka yi a zaune shi baya warware Allah amma wanda aka yi ba a zaune ba kowanne ne yana warware Allah kaga wannan kauli na uku kenan Abu Hanifa bin Nu'man yace a duk baccin da aka yi cikin sallah baya warware Allah inda cikin sallah aka yi shi baya warware Allah sawabun a tsaye ne ko a zaune ne ko a sujada ne ko a wani hali ne hujjar shi hadisin Baihaqi shi ma ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala na mala'iku al-fahari ban san ko kalma yubadi ban san al-fahari ne ko wata yana wa Allah ya kuwa ta fariya cewa ku duba ga bawa na nan yana bacci amma ya dage sai ya bauta mu wata yana fariya da bawan da yana sujada bacci na dauke shi amma bai bar ibada to kaga ibu amu ba kuwa ni fata normal ne dogar da wanda yace to saboda haka kaga wannan ai cikin sujada ne bacci dan haka ba a hana ba dan haka mutum zai iya bacci a cikin sallah bacci cikin sallah ba za ta warware Allah amma duk baccin da ake a wajen sallah to ita za ta warware Allah Imam Malik radiyallahu anhu ya bambanta fi ahli qaulayhi shine kuma mafi shaharar qaul a mazhabin malikiyya tsakanin bacci mai tsawo mai nauyi da bacci mare tsawo mare nauyi ko kuma baccin kala uku a mazhabin sa mai tsawo mare nauyi mai tsawo mai nauyi gajere mai nauyi gajere mare nauyi to bacci mai nauyi yace to dole ya nuna to da dama sababu hadafin in kai bacci mai nauyi baka san me faru da kai ba da haka dole kai alula a cikin wannan halin amma bacci mare nauyi ko da yayi tsawo to an so ai alula a cikin sa saboda mutum yana cikin intibani sai yana cikin halartar wato sanin me yake faruwa don haka duk abin da ya faru ya sani don haka a cikin wannan halin an so ai alula saboda ba ne tabbas 100% amma in ga wannan gajere ne hafkan kuma sannan ba mai nauyi ba to wannan ba wani damuwa ta bace wato shi ya gina abin akan nauyin baccin da tsawon sa to don mene shi ma duka ya kaga ya tattaro masail din bacci cikin sallah ɗin ko dan da duk baccin da kake yi cikin sallah ɗin ba mai nauyi bane ko ba haka mutum ya yi bacci yana cikin tayya bacci ya dake shi ya farka ka zauna ai ba bacci bane to a wani kaulin nasa kuma yace a cikin sallan kuma baccin kala biyu akwai baccin da za a yi a tsaye ko a zauna wannan ba komai. Amma duk baccin da aka yi shi a ruku'u ko a sujada, to sai an sake abuda. Saboda mene? Saboda baccin ruku'u ko sujada ya lura da hari'a, watan ya lura da ƙul da umk da hari'a, hari'atun na'im. Watan baccin da aka yi a ruku'u ko sujada, wannan kawai bai shahara a mazhabin malikiya ba, ya fi shahara da Imam Ahmad, amma da Imam Malik ma ya taɓa faɗin sa. Saboda in mutum ya bacci cikin ruku'u, to yanayi ne wanda yuyuwar fitar rihi yana da sauki a halin ruku'u, saboda an yi istirha'i, an saki gaɓoɓi, haka kuma a halin sujada. To saboda haka wannan za a so a lura a cikin shi. To amma hai a mafi muhimmanci wanda a mazhabin malikiya aka gina a kanta shine baccin kwance da baccin zaune, abin da ya shafi hai'a. A mazhabin malikiya wanda ya yi bacci a kwance, to dole ya lura. Baccin da ya ɗauke mutum yana kwance mutaji'an shine wannan hadisin da muke kai. Amma baccin da aka yi ba a kwance ba, kamar a tsaye ko a zaune ko a duka ne kaga hai'atu salati kenan, to babu a lura akan mutum a wannan yanayi. Kauli na bakwai, kauli Imam Ahmad ibn Hanbal, shine yana da kaulani. Kauli na farko shine muka faɗa, watan bacci duka baya warware alula a cikin sallah sai wanda aka yi a ruku'u ko a sujada. A wani kaulin yace a'a, duka ba su warware alula sai wanda aka yi a sujada kawai, shi kadai ne yake warware alula. To ala kulli halin dai tafsili yana cikin mazhabin malikiya babu shakka. Wacan abubuwan da malaman malikiya suka gina a kai shine ya kunsar da dukkan hadisan da su ma'abuta sauran mazhabobin. Misali sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma, kila shi mutanen mazhaban itra, mazhaban imamiya suka dogara da shi. To in har shi din ne ma, to akwai shi a cikin mazhabin malikiya, kila yana magana ne a nan baccin da aka yi ba a hai'an kwance ba, ba mutaji'an ba, ko kuwa ko mutaji'an ne tawilun ne amma ba annukun ba, ba saqilun ba, khafif. Idan kuma a wanda shi kuma ya warware alula, to kila an yi shi kuma saqilun ne. To haka dai watan duka aka hada hadisan, wallahu alam. Ala kulli halin a mazhabin malikiya bacci a kwance, watan in ba a so tafsili ba, to yana warware alula, bacci ba a kwance ba kuma baya warware lamansu. An so mutum yana da lokaci ya jaddada alwalansa a cikin wannan bacci din. Wahaddathani an malikin an zaid ibn aslam anna tafsira hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn al-ma'ida أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. أروي تارك إمام مالك زيد بن أسلم يتي تفسير من آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا قولا دا سكي إيمان إذا كنت تاشي زواج صلى يتي كونا إن كنت تاشي إن يعني نمي إن كنت تاشي لك بچي واتنبا أنا نمي دكا ميكي وابا. Saboda ai ka gare abin da muka sani shine idan mutum ya tashi zai yi sallah, ai din yana da alula ba sai ya maimaita ba, ko ba haka ba? Din yana da alula shike dan sai ya sallar sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi su da yawa sallar isha'i da alula asuba su da yawa, kuma ya jaddada alula ga kowace sallah su da yawa, dan ya nuna mana kowannen su ya halatta. Watan mutum ya san yana da alula, musamman idan yana da yaƙini, ka san shi shakka akan alula matsala ce, wato wanda malamai suna da maganganu guda uku, wato shakkan kala uku. Ko dai mutum ya zama ya tabbatar ya yi alula, amma yana kokonto, shin hadas ɗin da ya same shi ya same shi ne kafin yi alula ko bayan alula? Ya tabbatar da yayi alula, amma kuma ya san wani rihi ya kama shi, amma shi rihin nan kafin alula ne ko bayan alula? Kaga nan akwai yaqini akan alula, amma kuma shi ma hadas akwai yaqini akan faruwan shi, illa shakkan yana cikin lokacin faruwan shi. ko yana cikin lokacin ba ruwa shin kafin alula ko ba alula to wannan alula ta lalace alula ta lalace dole mutum ya saki alula akwai wanda zai zama a'a ya tabbatar yayi alula ya san yayi alula amma yana shakka shin hadar ya same shi ko bai same shi ba bayan alula ba yana shakka kan faruwar hadas a kafin alula ko bayan alula a shin ya same shi ko bai same shi ba amma duka dai bayan alula yana shakka kan wannan to wannan kauli mafi shahara a mazhabin malikiyya shine babu alula a kansa alulansa tana nan dalili ne domin akwai ta ka'ida a cikin ilimin alqawaninul fiqhiyya wanda ake cewa al-yaqinu la yazunu bi shakk watan ko zaka ci su da yawa idan a fiqhu akan maganar sallah ko kwanto da me za a ce bana alal yaqini ko bana alal yaqini ko buniya alal yaqini dan mene domin yaqini baya ba a kawar da shi da shakka shi alolan tabbas ne ya tabbatar yayi shi kuma hadas ya same shi ko bai same shi wannan kokonto ne sai aka kokonto bai kai karfin ya kore yaqini ko ba haka ba sira ka yaqinu la yazunu bi shakk dan haka sai ya gina kan yaqinin sa wannan shine mafi shaharan kaul daga Imam Malik ko da yake shi kanshi a cikin wannan matsalan ita ma akwai kaura a kauli na uku shine misali mutum yana cikin sallah sai kokonto ya kama shi shin hadath ya same shi bayan alulan sa ko bai same shi shi ma nan abu ya ci magana fi daga Imam Malik mafi shahara shi ne zai ci gaba da sallan shi kawai inda ba yaqini ya samu cewa lallai hadisi ya same shi ba amma in ya idan da wannan sallan ko to dole ya saki alula bayan wannan sallan wato shikenan in ya idan da wannan sallan to wata sallan da za ta zo kaga wannan su da yawa mutane suna da irin wannan kokonto waswasi din mutane da yawa kuma ba abu ne kamar yadda wasu za a ga suna nasabta shi wasu abubuwa daban so da yawa yakan zama wani abu ne wanda yake da magani a likitanci wata haka ce wurin irin al-atibba'un nafsaniyun a likitoci na ilmun nafs in aka same su aka sanar da su halin da ake ciki to za su taimaka wa mutum akwai mutane wanda suna da kokonto wurin tsarki in ya je yin tsarki kila sai ya awa ɗaya yana jin kaman wani abu ya fito kaman kaza wannan duka waswasi ne daga shedan ganye ilhaɗin mutum daga ibadarsa ko kuwa a kullum ya tashi ya fara sallah sai ya ji cewa ai shi ko kaman alulan nan ta karye kafin ya zo ya sallah to abin da ake so da wannan mutum ya kyale shi dan ya ce a'udhu billahi shi da jini kawai ya ci gaba da sallah ya ci gaba da sallah sa saboda shedan yana so ya ilhaɗin sani daga sallah wannan watan game da kokonto kenan to shi kanshi kuma wannan kokonton akan tsarki wato zai iya zama mutum ya tashi daga bacci yayi alula sai kuma daga baya sai fara kokonto shin yayi alula ko bai alula ba yana da tsarki ko bai da tsarki sai ƙarin alula bayan ya daure yana da rasu ya suna aiki wallahi da yana da ko ko sabanin haka ya san cewa yana da ƙarfi to mu fara da wannan matsala to a nan gurin malamai a mazaba malikiya da yawa suke fara cewa wannan da zai tashi shi ba shi so da ko zai sallah da wannan sallan da yake wannan annabi sai ya rama idan kana da alula da yake ne kai alula sai ka fara kokonto shin kana da alula ko ba ka da alula sai ka jiddada alula bayan ka jiddada alula sai ka tuna aiko tabbas ina da alula na farko ne to nan gurin wannan alulan da mutum yayi na biyu ta koma wanke jiki ka alulan shi na farko ita ce ta ibada ina fatan mun fahimta sura ga wannan alulan da yake biya yawan jikin sa ne dan haka wasu daga cikin malaman malikiyya wanda sun yi bidiyowa suka tafi akan cewa ibadan da ake yi da wannan alulan ta biyu to sai an sake
wallahu a'lam. Wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Anna dhalika illa kuntum ila al-mabajir ya'minna. Qala Yahya. Qala Malik. Al-amru 'indana. Alla yatawadda'a min bu'afin wala min dami wala min qaydin. Yasilu min al-jasad. ولا يتوضا الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم يحيى yace imam malik yace wata inde kace imam malik yace al'amru indana yana ishara ne zuwa ga wannan asalin da muka taba bayani daga cikin usul na mazhabin malikiya shine amru ahli madina ji imam malik a mazhabansa yakan gina matsala akan me yasa ni mutanen madina suna aikata a wurinsa watan Imam Malik yana cikin daidaikun mutane wanda akan kira su Shaykhul Islam a cikin hadisi a ilimin hadisi ko Amirul Mu'minin a ilimin hadisi a irin wanda akan ce majawizul qanza amma duk da haka shi Allah ya hada masa ilimin hadisi da fiqh wato kuma da fahimtar abin da za a cira daga cikin hadisi dalilin haka a cikin mazhaban sa idan aka samu da mutanen Madina ga abin da suke yi Imam Malik kamar yadda kullum muke fadi an haife shi ya gabu da tabi'ai da yawa da ya rayu ba a Madina ba ma da ya gabu da sahabbai ma'ana kamar yadda na ce wa fadi a sahabi na karshe da ya rasu ya rasu Imam Malik ya wuce shekara 10 kaga ma'ana da a Madina yake da san hadin Imam Malik to dalilin haka Imam Malik yana ganin cewa kuma kawai da muka sani misali Misra za su ce maka sahabbai 300 suka shiga Masar ko suka shiga kawai ba a san ma zai rasu a Masar din ko sun fita ba mutanen Iraki za su ce maka sahabbai 8000 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga Iraki tsakanin Kufa da Basra da Baghdad bayan Masar. To ita kuma Madinatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabban ne suke wurin. Ko ba haka ba? Bayan nan kuma tabi'ai gaba ɗayan su mafi yawa su ma a nan suka rayu. Kuma da su Imam Malik ya rayu. Dan haka Imam Malik yana ganin duk abin da aka ce ga abin da mutanen garin nan suke. Kuma kamar yadda muka sani mutane ne waqafun a wurin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da su. To da abin da ake ga abin da mutanen garin suke a zamanin Imam Malik ba wai yanzu ba ka je Madina ka ce ga abin da ake yi a Madina shikenan shine addini dole shi zaka yi a'a ba dole bane zai yi yanzu abin da ake yi a Madina ya saba zai yulu ba na ce dole ya saba bane zai yi yanzu su abubuwa da yawa da ake a Madina ba su ake yin su daidai da yadda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su ba amma daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin Imam Malik bai isa an canza abubuwa komai da komai watan daga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin haka yana matsanancin tsayawa a inda yaga mutanen Madina na aiki ko da da hadisi misali da wani mutum guda ɗaya zai roji hadisi yace ga abin da manzo Allah yace sai kuma yaga ga abin da mutanen Madina suke yi to zai tsaya a wurin abin da mutanen Madina suke yi Imam Malik dan menene domin wannan hadisin sunan hadisin mutum ɗaya ko hadisul a'adi shi ko aikin mutanen Madina a aikace yana da kuma matsayin hadisi mutawatiri duk mutanen garin su kwato daga dukkan magabatan su za su canza koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dare dan haka yana muhimmanta wannan asali kuma kamar yadda muka sani Ibn Taymiyyah yana da littafin da yake cewa Raf'ul Malami an a'immatin a'lami watan dauke zargi akan a'imma in kaga Imam Malik a cikin mazhaban shi sai kaga wani abu sai kaga kuma akwai wani hadisi yafi inganci akan wanda ka sani akan abin da kaga ana yi a mazhaban Malikiya kada ka ce mazhaban Malikiya ya saba musulma domin hadisin da ya suka iso mana gaba ɗaya ba su kai kila ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku hadisan da manzon Allah ya faɗa da yawa daga ciki kuma ba su iso mana zai yiwu Imam Malik ya san wani hadisi da mu bai iso mun san shi ba ko matukan dai ya bawa a tarihi duk mafi yawan malaman musulunci nan zaka ji an ce yana da littafi kaza da littafi kaza ne ga cikin littafin da kyar ɗaya ko biyu suka iso mana akwai wanda ya wallafa littafi ya fi ɗari amma a cikin ilimin biyu ko uku suka iske mu ko mun taba faɗi Imam Bukhari ba yace ya wallafa sahihin shi daga hadisi 300 bane 100 ingantattu 200 rauna na ina su kage ko da zaka ce ana maganar mutaba'at da shawahid da sauran su da tikrarar da tikkarar hada da sunan ai ba za a sami wannan hadisi a Bukhari duk a gama hadawa da wadannan hadisan Bukhari suka yi 8 ko ba haka ba da ta'liqat din da mutaba'at din da shawahid din kawai kuma yace 100 ingantattu a cikin su ya samu to ina da kowa 90 ne saboda ta gashi hadisai da dama zai iso gare mu dan haka in mutum yaga abu yaga wani imamu akan wani abu da bai sani ba to kare saurin cewa wannan imamu din ya saba mu sunna dan imamu din ya san abin da shi bai sani ba wallahi ta'ala to ala kulli hal imamu Malik anan yana kinawa akan wannan mas'alan ta amalu ahlul madinati duk inda yace al-amru indana to yana nufin indana ahlul madina annahu la yatawaddau min ru'afi wa tan shi as-sa'i ko al-kharij shi kanshi kamar da muka ce al-ula yana wajaba daga ahdafun da asbabu ahdaf to abin da yake fitowa daga jiki kala biyu akwai abin da yake fitowa ta dayan mafita guda biyu akwai abin da yake fitowa daga wani wuri daban ba wannan ba abin da yake fitowa daga dayan mafita guda biyu wannan kan ijma'an kala biyu ne shi ma akwai mu'tad akwai ghairu mu'tad mu'tad din wato mu'tad wanda aka saba ya saba fita mu'tad kan wannan ijma'an yana warware al-ula akwai wanda ma taharatul kubra yake har fardantawa kaman al-mani akwai wanda shi a mazhabin malikiyya baya warware shine abin da yake ba mu'tad ba kaman jini da ya fito ta gaban mutum ko tsutsa ko wani abu irin waɗannan wannan ba za su warware al'ula dan ba mu'tad bane ba abu ne da aka saba wato ya saba fita ba wani abu ne wanda yake zahiri ba ko haka kamar mutum misali irin tsutsan ciki ya fito mishi kaga wannan shi dai shi kadai ya fito ba tare da bayan gida ko wani abu ba to nan gairin mu'tad ne dan haka ba zai warware al'ula ba to sannan akwai abin da kuma ba daga ahadu sabilai ne yake fitowa jini kamar na qaho sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi an yi masa qaho sallallahu alaihi wasallam yayi alula yayi sallah ba tare da ya jaddada da alula ba kaga jini ya fita ko suka ce ai wannan dangin sun aka ce a to shikenan ga hadisin Abbad ibn Bishr Abbad ibn Bishr ya taba zuwa yana cikin sallah aka harbe shi da mashi jini na farara amma bai tsayar da sallan sa kage saboda haka ba wani bambanci tsakanin as-sa'il wa ghayru as-sa'il sawa'un ya farara ko bai farara ba ba zai warware al-ula a kauli mafi shahara a malikiyya a wani kaulin a mazhabin malikiyya as-sa'il zai iya warware al-ula ghayru as-sa'il ba zai warware a nan wurin aka ce to shikenan Imam Malik yake cewa aiki a wurin mu shine da habu da jini da zai fita da amai dukan su ba su warware al'ula wasu suna ganin cewa wannan suna wasu a wurin su har cin abincin da abuta ya taba yana warware al'ula na akwai hadisin da yake nuna cewa za a yi al'ula idan an ci naman rakumi wanda shi wasu malaman wasu mazhaba kamar Hanafiya suka rike cewa duk wanda ya ci naman rakumi da faffe zai yi al'ula to amma dai wannan ba kauli ma'mul bihi ba wato wannan hadisin yana nufin dai kawai a kuskura baki ne domin alula zai iya nufin kuskura baki kawai a nufi ka san akwai abin da ake ce mai itlaqul kulli muradin bihi juz'u a ambaci duka wannan abu ne a balaga ko majazul mursal a ambaci duka ana nufin wani sashi kaga kamar can da aka ce kana ya tawaddau limata ta izarihi sayyidina Umar ibn al-Khattab ko hadisin da muka gabatar kaga anan ya tawaddau limata ta izarihi ko sun ci abin da yake nufi ya tsanji yana yin sarki yana yin sarki wato yana yin sarki da ruwa in yi bawali yana wankewa da ruwa sai aka amfani da ya tawaddau a wurin ya tsanji yana istinjai domin mene domin a mazhabin magabata shi sayyidun al-musayyab ma yana ganin yin istinjai imamu kuruhi in mutun ya bayan gida ya wanke da ruwa ko ba bawali ya wanke da ruwa makruhi a mazhabar sa amma dai Imam Malik ya fassara banzance mai fadi a cikin wannan cewa babu shakka saboda shi Imam Malik yana ginawa kuma akan fiqhul aula fiqhul aula idan har za a istijmari da dutse to ai min babal aula wannan shi kuma dutse tabbas zai bar ragowa min babal aula ruwan da zai wanke gaba ɗaya na iljami dalilan haka yace ruwa ma shine mafi wajabta sai idan an rasa shi to sai a istijmari to kaga anan da kullu halin mahallu shahi shine yatawaddau ana nufin yastanji to anan ma wallahu alam zai yuyu yatawaddau da aka faɗa na cin naman raƙumi yana nufin yumarudu ne yana nufin yana kuskura baki wato mutum ya ci naman raƙumi ya kuskura baki kamar yanda ya zo a cikin hadisin da zamu karanta tawaba annabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi lahmin mashwiyin fa akala wa akalna thumma madmada wa madmadna fa salla wa lam yatawadda zamu karanta an zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tashi zai sallah kafin sallah aka zo masa sallallahu alaihi wasallam da nama da fatsi ga gasashi haka yace sahabbai ma suka ci sai ya kuskura baki da shi da sahabbai gaba ɗaya suka kuskura baki sai kuma yi sallah ba tare da ya alula ba so haka malamai suka fassara wancan hadisin na namu ruhul ibli da cewa ana nufin wato kuskura baki ne ba wai alula ba a mazhaban Abu Hanifa shi kalkata dariya ba yana barin taro a sallah mutum yana sallah ya kalkace da dariya to har annabi shi ya kare ba wai sallah ba kawai a mazhaban shi ana to amma malamai suna ganin wannan taglis ne kawai yayi yayi haka ne saboda tsanantawa watan dan me ma mutum yana sallah har yi dariya ya kalkata to tun da yayi wannan rashin ladabin to ba ma sallan ba har alulan yaje ya saki to amma dai ba waki a hakika abin da ke farzanta alula shine al-kharij min ahadis sabilaini ko ko sababin abin da zai fita daga ahadis sabilaini ahdafu ko asbabu ahdafu wallahu a'lam to yasiru min al-jasad watan koda zai farara daga jiki wala yatawadda illa min hadath baya alula sai daga hadath watan hadath wanda yake fitowa ta gaba ko ta baya kamar yadda muka ce su ma kala biyu ne akwai wanda yake mutar da gairu mutar filan nan ana magana akan mutar din to shi kanshi mutar din akwai wanda yake fadanta fahara sura akwai wanda yake fadanta fahara kubra wannan kowa ya sani aw nawmin ko kuma saboda bacci mun yi bayanin bacci da nau'o'in sallallahu alaihi wa haddathani an malikin an nafi'in anna ibn umar kana yanamu jalisan thumma yusalli wa la yatawaffa wa haddathani an malikin yace yaro ita daga malik daga nafi anna ibn umar cewa sayyidina abdullah ibn umar kana yanamu jalisan ya kasance yana bacci a zaune thumma yusalli wa la yatawaffa sannan kuma yayi sallah ba tare da ya saki alula ba kaga anan wurin mawkifin da muka ambata a baya na mazhaban Shafi'iyya da wani kauli a mazhaban Malikiyya kaga ya fito kenan a cikin hadisin sayyidina Abdullah ibn Umar dan mun ce Imam Malik ya lura da abubuwa guda uku ya lura da tulun nawmi ya lura da sikalun nawmi ya lura da hay'atun nawmi ko tuluhu tsawon shi ya bambanta tsakanin mai tsawo da gajere sikalu nauyin shi ya bambanta tsakanin mai nauyi da mare nauyi hay'atun na'im yanayin mai baccin kuma ya bambanta tsakanin wanda ya kwance da wanda ya azauna ko a tsaye to saboda haka kaga anan wannan hadisin yana tabbatar da cewa bacci a zaune baya warware alula domin ga sayyidina Abdullahi ibn Umar kana yanamu jalisan kuma yusalli wala yatawadda kuma mun gabatar da hadisin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sunan Abi Dawud da ko muka ce kana sabu nabi sallallahu alaihi wasallam yana muna hatta yusma'a batituhu thumma yusalluna wala yatawaddu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bacci har aji khatif dinsu sannan kuma su tashi su yi sallah ba tare da sun jaddada da alula ba wallahi ala babu at-tahuri lil wudu'i a watan anan wurin zai yi magana akan wani irin ruwa ne mun sani ruwa gaba daya shi kala uku ne ko akwai ruwa gairu zahirin akwai ruwa zahirun gairu tahurin akwai ruwa tahurun ko wata akwai ruwan da baya da tsarki kwata kwata ba a amfani da shi fil adati wala ibadati akwai ruwa mai tsarki wanda ana amfani da shi a cikin lamuran al'ada sha girki da sauransu ba amfani da shi a cikin ibada akwai ruwa tahurun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anzalna minas samai ma'an tahuran ruwa mai tsarki mai tsarkakewa to malamai kuma sun yi bayani me ake nufi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wasu sun rubu alkan wannan matsala sai suka dauka dukkan ma'iku wato aka ce ma'iku shine liquid za a iya alula da shi lura da hadisin alulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asiru tamrin to hadisin asiru tamrin hadithul ahadi hadisi ne da aka rawaice shi da mutum ɗaya daga cikin sahabbai na ɗaya ke na biyu hadisi ne wanda al-mutawatir min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in ma har ya inganta hadisin to abin da ya tawatur daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge wannan hadisin ya nassahe shi saboda haka ya zama munsuri ya share shi na uku ayan al-qur'ani abin da tace walam tajidu ma'an a nan wurin fata yamman sa'idan tayyiba ma'an kalmar ma'an a nan wurin yana nufin ruwa mutlaqin ruwa ba ma'iku ba domin abin kala biyu ne kamar yadda nace akwai ruwa abin da ake kiran shi ruwa to duk abin da ya cancanta a kira shi ruwa ba liquid ba shi ba wuce duk ruwa yake ci amma wasu yarurruka suna bambanta bature zai ce maka wannan wata zai ce maka wannan liquid abubuwa ne da biyu daban-daban ko balarabe zai ce maka wannan ma'u zai ce maka wannan ma'u abubuwa ne da biyu daban-daban to ko da yake ma'u'un nan wata ma'u din nan nau'i ne na ma'u din to amma dai ba shi ba ne to a nan asali shi ne matukan ba a sami ma'u ba alma'u din nan kuma da ake nufi shi ne ruwa tsayen kala uku ko dai ruwan da babu abin da ya taɓe shi wanda yake sabaninsa ga yana yana cikin ainihin tsabi'ar ruwa da aka san ruwa ko ko ruwan da abin da ya taɓe shi wurin da yake gudana tsaro nan duka abubuwan da ba su cika intikaki daga ruwa ba ne su ƙasa da sauransu kaga duka wannan ɗan uwan ruwa ne ko ko ma a'a irin ruwan da misali a tuhulu ne tuhulu kainuwa ya canza shi ko ko ba kainuwa ba ko gansa kuka ya canza shi kaga wannan na duk abu da ya to duk dangi duk abu da to wanda wannan ya canza shi kaga duka wannan karbabbe ne ko kuma ma a'a ruwan da misali da kanshi yayi mururi akan ma'adin kamar irin su kwalli da makamantan waɗannan kaga wannan duk ma'adin ne amma dai su ma dai dangin ruwa ne dan masanin geology za su yi mana bayanin wannan sosai da zurfi duk dai yan uwa ne din tare suke tafiya to saboda kaga duk abin da irin waɗannan suka ta shafe shi to ruwa ne fahuru kuma tahuru amma ruwan da misali wani itace misali a kasan shi akwai itacen mangoro a saman shi sai ma itacen mangoro ya ta fadawa cikin ruwan gai ko ƴaƴan mangoro har ya dan canza shi ko ko ganyen ya ta fadawa ganyen ma a bar maganin ƴaƴan ya ta fadawa har ya canza shi to wannan ruwan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba ruwa ba ne dan mene dan mangoro ba wani abu ne wanda yake zama dole sai ya hadu da ruwan ba to akwai matsala a nan gurin cewa ruwan da ya canza din ya danganta da yawan sa malamai sun gina akan watan masaloli daban-daban Imam Malik ya gina akan ainihin canzawar ruwa Imam Shafi'i ya gina akan yawan ruwa yawan shi saboda akwai hadisin da yake cewa idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khawasa idan ruwa ya kai to qulla to nuce amma fa ba wai kana koyar da wannan tunurin da muke ba ana kiransu qilalu hajrin wasu nau'o'in tudu ne ana kiran su kilalu hajjin manyan gaske ne kila kowane ɗaya zai kai kamar da yanzu irin tankin nan da ake ajewa a gida kowane ɗaya zai iya kaiwa kusan lita da yake ban san in yawan lita ba amma kila ya kai irin su lita 500 kowane ɗaya ko kusan haka ya yanzu ku tafi da haka ina maganar su irin waɗannan tudunan da suke yi na daɗi wasu tuduna ne na ƙasa da ake yi to irin waɗannan tudun idan ruwa ya kai tulu biyu a mazhaban Shafi'iyya to in ba datti ya shiga najasa ya shiga ya canza shi ba to ba komai nan ne sai ya shiga cikin shi ya gina da hadisin rijiyar Madina wacce ake saka mata tsumman haila da karnuka ma suna mutuwa ana jefa su kuma daga ciki ake ibada wannan mazhaban sa a mazhaban malikiya aka gina akan duka kauli kauli na farko shine canzawa wato idan ruwa ya zama mai yawa ne to shi nisban menene ake nufi da ruwa mai yawa an yi maganganu da yawa akan shi shi kuma ya gina akan haudu wanda zamu zo hadisin shi Allah ya yarda zamu kara fassara mas'ala akan hadisin ya sahibal haudi hal tari haudu ka sibaw manzo Allah ya ce da mu fa inna hu tanfiru kunna na ridu ala sibai wa sharidu alaina to idan ya zama mai yawa ne shikenan lam yahmil khabara fi abin da yake ya ci idan ya zama dan kadan ne wato mai yawa ko jari ko mai gudana idan ya zama dan kadan ne to komai kaskantan hadasin da ya shiga cikin sa zai canza shi saboda karancin shi da kuma report din sa wallahi ala watan hadisin nan dai ala kulli hali nake cewa haddathani yahya an malik an safwan ibn sulaym an sa'id ibn salamata min ali bani al-azraq an al-mughira ibn abi burdata wa huwa min bani abdiddar annahu sami'a aba hurairata yaqul ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulullah inna narkabu fil bahri wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته وانا حديثن arwayto shi da isnadin sa ga yanan wani mutum an ce ja'a rajulun masala sun ce sunan wannan mutumin Abdu wasu ta ce a sunan shi Abdullah to amma Abdu din ya fi shahara Abdu huwa ta yace wani mutum ya tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna narkabu al-bahra yace mu dai muna hawa rafi ko teku larabawa a da suna amfani da bahar a matsayin river aba rabari ba wurin sea da ocean duka biyu amma ne yana nufin sea din wa na'milu ma'ana al-qalila min al-ma'i muna daukar ruwa kadan tare da fa in tawadda'na bihi atishna in muka yi alura da shi zamu ji kishi afa na tawadda bihi shin ya zama mana tilas duk da haka in muyi alula da shi fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mun cin Allah su tabbata gare shi yace huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu yace ai shi fa shi ruwan shi tsarkakakke wannan gishirin da yake cikin sa ba illa bane domin shi abu ne wanda yake hada da shi yake tattara da shi cikin abubuwan da la linfikaka laha anhu ko mataccen shi ma halattacce ne matacciya nan wurin ba ana nufin sanuwar da ta yi kuskure ta fada ruwa ta mutu ba ana nufin dabbar ruwa din wanda yake mataccen shi na ruwa to amma shi kanshi dabbar ruwa nan wurin akwai matsaloli ba wai shikenan duk dabbar ruwa in ya mutu a ruwa in ka ganshi ya halatta ka ci ba a ya danganta idan dabban zalla a ruwa yake rayuwa ba ya rayuwa a wajen ruwa to cin shi ya halatta ko da ransa ko da mataccen sa idan dabban ya zama yana rayuwa a bangu da ba yana rayuwa a wajen ruwa yana rayuwa a cikin ruwa to kala ne anan wurin akwai tafsiri akwai wanda cin shi ya halatta akwai wanda cin shi ya haramta ba za a ce ya haramta za a ce ya karhanta ya karhanta shine misali kaman kwalo kwalo yana rayuwa a cikin ruwa ko yana kuma rayuwa a cikin ruwa to idan rayuwar shi cikin ruwa misali da baru da bahu dukkan ne ba wani babanci zai fito baru ya gurin shi ya shiga ruwa ya gudun shi to wannan ana ilhaqi shi da al-dawahul farriya sai a ga nau'in wannan dabban na baru ana ci ko ba a ci kamar a wani nau'in kararruwa ko na yawa to kamar karan misali kaga idan zai fito waje ya gudu ya shiga ruwa ya gudu to wannan za a ilhaqi shi da kare sura ka za a ci shi amma idan ya zama in ya fito ruwan yana rayuwa amma da wahala kila baya iya tafiya sosai baya iya gudu baya iya yana mashi wahala kamar irin su kada dorina to mu dai tsaya da kada da dorina to waɗannan cin su ya halatta saboda dabbobin ruwa ne ya inganta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna dawowa daga tafiya sai suka ga wani dabba zurin 100 ba ruwa ya koro shi kuma ya kama su sai suka ga wani dabba kawai Allah ya koro musu ruwa ya koro shi wajen ruwa ya mutu mai amace baki bi bane amma girman shi su 300 sai da suka rika sara suka sassare naman shi kowa ya ɗibi abin da ya ishe shi ya ɗibi guzuri kuma yana nan kawai ba a cike shi to kaga wannan suka zo daga baya suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ya halatta su ci to saboda haka dai ala kulli halin shi dabbar ruwa din mataccen dabbar ruwa yana da tafasir akwai mace dai wanda suna rayuwa a bango suna rayuwa a bango sosai sosai 100 bisa 100 to kaga wannan su ma za a ilhaqi su da dabban ruwa ta duk dai wanda yana rayuwa a ƙasa yana rayuwa a ruwa kaman yanda yake a ƙasa kuma a ruwa kamar yanda yake yi a ƙasa a ruwa yana yi a ƙasa to za a ilhaqin shi da dabban ƙasa din ne ba da dabban ruwa ba Allahu a'lam so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi wannan ruwan dai a tsarkakakke ne kuma abin da ya mutu ma a ciki wanda yake a cikin ya riga ya rasu to shi ma koko dabban shi wanda ya mutu wanda dabban ruwan ne to shi ma halattacce ne a ciki Allahu a'lam وحدثني عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب وكانت تات ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت حرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات شو أنا حديث الدين هذا أنا أتن صوبنا قالوا كتشيكم كيلا فتن بيوي تكيتي وانت أكبر وانا حديث عند قولنسا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة واتن جيكم Ummu Sulaim Ummu Sulaim an san ta ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata albishikin aljanna mahaifiyar Anas ibn Malik kama shi Anas kaga shi ba dan Abu Talha ba shi Abu Talha ya aure Ummu Sulaim watan bayan rasuwa baban Anas shine Malik ibn Nadri bayan rasuwan sha Urdu sai Abu Talha ya nemi auren Ummu Sulaim an ce shine aure mafi girma a musulunci da aka yi so da shine auren da sadakin shi kalman shahada eh kwatan lokacin da za a yi auren ya nemi auren ta yana da kudi ba bai da kudi ba banda shi ma akwai masu kudi da yawa da suka nemi auren to amma da yazo neman auren tace ba za ta aure shi ba ta san shi kada sabbi ne dalili bai kamata a ce ya shiga wani gida neman aure a ran su an ki bashi da tambaya tace ai ta wallahi ce in sadaki ne ga gonakin dabino nan yana da shi tace a ita in yana sanya aure ta ta bashi auren kanta ma amma sadakin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ja wannan kam zai iya sai yayi shike ne musulunci ya ta aure shi so haka ya zama mafi girman aure kamar yadda ake cewa a cikin addinin musulunci ba ta mafi girman sadaki inda zan sadaki shine kalmar shahada Allah ya albarkaci auren su da ayyaye daga ciki wannan Abdullah ibn Abi Farha din baban Ishaq ibn Abdullah wanda Ishaq ibn Abdullah shine ya ruwaitan mana hadisin sahih Muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kwanta a ɗakin ita Ummu Sulaym a ƙarshe ta zo tana daukan arak ɗinsa sallallahu alaihi wasallam da wani mindin nata tana gogawa tana sawa a cikin turaranta sayyidina rasulullah ya tashi gan abinda take yi tambayi ta lafiya ne kike yi haka tace arakuka naj'alu fi tibbi wa huwa atyabu tibbi ce ya rasulullahi wallahi sufanka ne ko muna sa shi a cikin turaranmu kuma shi ne yake ƙara ma turaran kanshi yake sa ma turaran kanshi ba dan ba wani turare da ya kai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar wannan Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha din yace mata asabti kin yi daidai kin gano abinda wasu basu gano ba kin dace abinda kika yi kin yi daidai sallallahu alaihi wasallam a wasu basu suna inkarin irin waɗannan hadisan masu inkarin kalafi kalan farko suna inkarin hadisan ne ko da dama su suna inkarin mafi yawan hadisai wanda aka rawaita daga wurin sahabbai gaba ɗaya su ne din shiya kuma suna inkarin dukkan hadisan Ummu Sulaym ba dan ita bane akwai kanwar ta Ummu Haram yanayin tashin sai ke cewa na yi ga wasu al'umma mutane ne daga al'umma na za su kai hari ga abokan gaba a cikin ruwa ta cikin ruwa kuma su duka yin aljanna a wani riwaya kuma ba a ambace yin aljanna a Ummu Haram ta roƙi manzo Allah ya rasulullahi ka sani cikin su yace kina cikin su to ana nan sai kuma wannan mutanen suka zama zamanin sayyidina Uthman ne akai abin kuma sayyidina Muawiya tunu Abi Sufyan ne jagorar rundunar to so da haka su mabiya shi a sai suka ce san ku sai da wannan hadisi dan me ne ma a ce Abi wai Muawiya ne ke jagorancin mutanen da za a ce musu ɗan aljanna to dalilin haka sai suka ce ma to ba dan me ma za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ɗakin wata ya kwanta wannan ma bai tasowa to amma abubuwan da musu manta ba suka manta shi ne la ta minu laka nisa wa min ba'du wala anta wa talabina saboda haka shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai abin da yasa mata suka haramta gare ka saboda sha'awa saboda yuyuwan aure tsakanin ku me yasa ka ga mu harrama ka yar uwarka ba laifi ka je dakin ta kai bacci da sauransu dan me ne saboda ba aure tsakanin ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aure tsakanin shi da wannan saboda la ilaha illallah laka nisa'u min ba'd saboda kaga dalilin haka wannan ba wani abu bane kuma sannan baccin sa da zaman sa ba da bacci ba duk abu ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam dan haka dai ma'aunan da suke ginawa akai gaskiya ba ma'aunai ne wanda za a amfani da su ba wallahi alim assalamu alaikum in tasrihi sai dai idan misali zai aike ta ne amma ne fada ake yi karina shi ne fada a nan wurin ana fada ya ce ki tafi gidanku sai na zo to sai na zo biko ki amma gaskiya irin waɗannan suna cikin lafuzan da mafi yawan malamai suna ɗaukar su lafuzza mu bahamai ko mushkilai za a tambaye shi me yake nufi da su zai yana nufin magana fa ba ko haka min ali wa haka min ali hani ki tafi zan zuwa yi mana shari'a eh amma dai a gare guje shi shi amma ba baya cikin lafuza wanda kai tsaye kake nuni da saki amma yace mata ki tafi gidanku shi saki na'am
sai ga ne sai na mu hawo ta kuma ba nakan shi wasu malamai da mata da kaman malamai Shi'a ba sun ce akwai lokacin da hukunci sai dina asami ce mai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci ya sani sai jiki da mai haso ku sai ce to daga yau kada Allah ya kara ta fuska mata fuska ya ta kaka ci wasu haka ruwa ba wannan tarihi da kace
akan sani ruwa bai ban san ingancin sa ko rashin ingancin sa na'am
bacan abin da ya shafi magabata Allah ba zai tambaye mu akan waɗannan duka abubuwan abubuwan da Allah zai tambaye mu akai ma suna nan sun yi yawa sadaka ya fi kamata mu shagala da waɗannan abubuwan mare rabo ne duk mutumin da kaga ya shagala da wasu abubuwa da suka faru tsakanin magabata bai shagala da gyara zukatan zuciyarsa shi kan shi da tsakaninsa da shi ubangijinsa sadaka irin wannan abubuwan hukunci ku bar su a nan ku shagala da zukatan ku saboda Allah ba zai tambaye ka akan wannan magabacin kuma in ka kyautata mashi zato Allah ba zai tambaye ka akan ka kyautata mashi zato amma sai Allah zai tambaye ka akan ka munanta mashi zato an kai kuskure cikin kyautata zato Allah ba zai tambaye ka dan me kai kuskure cikin kyautata zato amma Allah zai tambaye ka cikin munanta zato ina muna rigima muna wani mujrimi ne wani zalifi ne wani mu'annin na'am ina ganin cewa ya fi kama da labarin wannan maganar yarkuwa din amma na ji alhaji ya ce aljannu ne to shi kuma aljannu ga hukuncin shi wani abu ne daban sannan kuma aljannu abin da muke bukata mu gane shi jisu ne nari saboda haka su iska ne suka yi tashakkuli ne su shiga cikin halitta amma ba suna da halitta ne shi kanshi a matsayin shi na halitta kama masu su an gane su iska ne su ma ta shakkuli ma shi ma mai yiwuwa ne ya ma ne ya shiga cikin wani abu shi ne ya zama tabbas amma su mala'iku suna ta shakkuli suna ta shakkuli su ma kuma suna shiga ciki na'am
akan ba ka ji kawon mun da kaci illa wannan wahalar da su ne wannan kuma a kai dama ku kun kace tsakanin
jin watan rawanci malamai musulmin aljanni suna kiran shi rawhani musulmin aljanni suna kiran shi rawhani shi kuma kafirin aljanni suna kiran shi ifrit Allah wa
dama na nan ya tsara Allah wa rasul
ya suke fassara a matsayin da duk wasu suke fassara da wasu suna cewa ne ya wasu
to ni malami
sai ta ga race
ne ya fassara ya fassara mana cewa duk alamun da cewa Allah da ne su suka fi cancanta ya ji da su sai yazo yana magana cewa ba wai ana nufi a ƙarshen magana ba ba ana nufi wai annabi shi ake nufi da ba shi ake nufi da akan kalmar ba ana da nufi kamar da yake ke kawo ne kamar yana nufi ne cewa kar a ba da karfi akan kalmar wani kuma ya nuna mana cewa ainihi ana son a nuna mana daraja annabi ne ainihi irin karamar da ubangiji ya bashi to shi ne abin da yake so a
to da ina bayani a cikin irin wannan ayoyi amma na ji karatun wani malami da ya bani sha'awa ya ce Allah ne kaɗai yasa min da yake ne ni ma na zaɓi na bada wannan nasiha Allah ne kaɗai yasa abin da yake nufi da irin wannan in Allah ya ce Allah da manzonsa
shi ya fi cancanta a yardar da shi. Ta Allah kada ya zama yake ne. Me yasa Allah ya ce Allah da manzansa? Amma dai mafi saukin abin da zaka fahimta shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da huwiyar kansa. Mun yi wannan bayanin kwanakin baya. Bai da huwiyar kansa, kowa a cikinmu yana da lamarinsa. Kowa yana da lamarinsa. Kuma Allah ya bar maka lamarinka. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane bai da lamarinsa har toilet dinsa sai da shari'a ta ce. Har toilet ba. Kai za ka shiga bayi ma sai ka kuku da kofa ka ce kuwa ita. Har toilet sai da shari'a ta je na manzon Allah. Ta ɗauko maka abin da ake yi a ciki. Ka gane wannan da ake yi? Mace bar musu wani abu sunan shi private affair. Ko akwai? Sai da aka ɗauko maka aka ko dan bai zama karatu gare ka sai ka gane wannan halittar to lallai shi ne gurgin da salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to bai da huwiya bai da kansa shi ne ainihin ma'anar abdullahi wannan kuma magana ne kowa zai ta bayani gwargwadon abinda Allah ya haskaka a zuciyar shi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kila abinda mulfan ayin kenan za ka ga ta zo da irin wannan a ambaci Allah da annabi sai kuma a kawo zamirin guda ɗaya don a nuna maka cewa manzon Allah ba ya da huriya kamar Allah ya yi ma annabi Musa da Haruna irin wannan magana ko a cikin suratul shu'ara menene ko fa qul inna rasulu rabbika inna rasulu rabbika ko ku je wurin Fir'auna ku ce mishi mu annabi mu dan sakon ubangijin ka ne ku ce mu dan sakon ubangijin ka ne ka fahimta so Allah ya karɓi wannan na'am
na'am na'am zaku wa idan kun yi murafi ki kuma sabu ku 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 wa ta da na'am
wani da tsawo su suna a wannan kuma kuma ku san ku sha ba kawai ko ba ku zo su kara su mai karshe ko eh dan ni da yaro wannan kana wace da zace ku ga mun zo ka ce gaji da eh ba ka yi tafiya sai ku ku da sauri to haka ne ke tafiya ne to wace nan gure a wasu suna shafawa a ba da Allah sun so a bani bashin wannan matsalar in tattauna ta da kyau daga baya zan amsa a gurguje amma sati ne zuwa a tuna mu a matsayin tambaya ta farko mu yi wannan magana watan shi yasa zaka ga an kawo su hadisi wani aqabimin nan da sauransu domin an nuna maka cewa in har manzon Allah zai ga mutum yayi adola ya bar nu'a dan kadan a bayan kafa ya ce wani bil aqabimin nan ilamin nan sai naga wanda ya shaba kawai ya bar dinar ko kafa ka fahimta to saboda haka ba shakka nassin qur'ani ta gano nassin qur'ani yana nuni da shafawa iyakan karatu na ne ina ban gane ba ba da idi a ce ban gane ba amma ina faɗa maka iyakan karatu na ne amma ba a haka ake ɗaukan hukunci ba daga qur'ani ana ɗaukan shi daga wurin manzon Allah ne to sai na rasulullahi yadda ya koya mana nassin zahirin nassin dan ai qur'ani akwai mun kamata akwai muce shari'at so da kaje wannan yana cikin mutu shabihat zahirin nassi ga abin da yake cewa mun sahubir usikum wa arjulakum wato da wa arjulakum da wa arjulikum malaman ahli sunna wanda suke cewa a ai wa arjula adafi ne akan fasilu wujuhakum wa aydiya akwai takallufi cikin wannan fasara ka gane akwai takallufi da wa arjula din da wa arjuli din duk sun fi kama su zama akwafi ne akan masu to amma wasu hubiru ku sikun kai shi ba yana nufin watan abafin ba yana nufin dole shi kenan arjula ya zama a shafa shi dan an yi abafi a kan arjula ba a'a abin da ya fi kamata a koma zuwa ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga yaya ya aikata wannan aya sai ta zama ma'auni wannan amsar da zan iya baka a guje ne amma insha Allah za mu fassara amsar da kyau a karatu mai zuwa bi insha Allah insha Allah amma ba za ka ce ma waɗannan wanda suke wannan suna kan bata domin ijtihadin wato suna kan kuskure amma ba bata
a san bambancin kuskure da bata ko yau suna kan kuskure amma ba kan bata ba domin sun gina ne akan ijtihadi na kuskure sallama ka san ita shia tana da mazhaba ta aqida tana da mazhaba ta fiqhu tana da mazhaba na abubuwa da yawa mazhaban su na fiqhu shi ma mazhaba ne karfa da man malikiya ko shafi'iyya ko hanbaliya domin mazhaban imamu ja'far as-sadiq imamu ja'far as-sadiq ba karami bane cikin a'imma a takaice ma za ka iya cewa imamu malik ma almajirin sai za ka iya cewa ja'far as-sadiq to dan haka imamu ne babba daga cikin a'imma mazhaban sa mazhaba ce mutabara kwarai da gaske a wurin malik haka mazhaban zaidiyya shi ma na zaidi ibn mu'an dukkan su jibokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda a zamanin su an sallama musu cewa babu masu ilimi irin su Allah dukkan su dan haka mazhaban su ne fiqh karkarba ne kwarai kuma su ba su da aqidan zagin sahabbai su akan kansu ko batanci ga sahabbai ko batanci ga iyalin manzon Allah su ba su da wannan bama wasu su ma jikokin sahabban ne kamar shi kanshi a farko sajin ne saboda haka ba watan jikan sa har tun mahaifiya nake nufi saboda haka ga shi ba matafiyar su bai wannan abin wannan rigimu ne na aqida da zauran su da siyasa wanda ba su kan su a cikin amma maza ba su da fikihu yana da karfin gaske kuma madogara ne kuma abin lura da shi kamar yadda za ka lura da mazhaban Hanafiya ko Shafi'iyya ko Hanbaliya ba ka za ka lura da mazhaban Jafariyya kuma ba za ka ce mazhaban na kaba ta Allah wa alam wannan kuma tare da lokaci insha Allah za mu kara bayani ne fadin da za a fahimta in Allah ya tabbata misali Imam Shawkani mawallafin Nabil Awta ai mazhaban Zaidiyya yake ko salatu cikin jama'a نحن نزلت نطفة جعل مجيئة جائرة عجيبان فتر فرنا بها إلى صحيح مزيقاليات فأطفق نوعي رسي نبي أبو تمينين من جاو جائزة ومكر ما كان يوضو مقالمين ونبرة الساهرين وفتنة حزة الفاتحين وفتنة الواسمة الفاتحين فشما جزد أعضاء الفاتحين فمجد الخارجية فمين سبحان ربك ربك جاو سبحان ربك جاو سبحان ربك جاو